Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16:21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da BOY Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan boyhausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau ranar 13 ga watan Disamba na shekarar 2017. Nasir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasashen Turai na ɗaukar matakan hana baƙi ƴanci ranar tsallake bahar Rum daga Libya, abinda yasa suke makalewa a tsarin da yake sanya su cikin hukuma da cin zarafi. Dan takarar jam'iyyar Democrat Doug Jones shine ya lashe zaben da aka yi na maye gurbin kujerar dan majalisar dattijai da ke wakiltar jihar Alabama. Wani babban jami'in yaki da ta'addanci na kasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa bisa ga dukkan alamu mutumin da ake zargi da tada wani bom a wata tashar jiragen karkashin kasa da ke birnin New York baya da alaka da wata kungiyar ƴan ta'adda.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna garin Shitaku dake jihar Bauchi sun gudanar da wata zanga-zanga sakamakon bullar wata cuta da basu gane mata ba, duk da hukumomi sun ce ba annoba bace. Bayan haka za ku ji rahoto akan nasarar da gwamnatin tarayya ta yi akan karar shugaban majalisar dattijai ta Najeriya, wato Bukola Saraki. Yau ranar yaki da cin hanci da rashawa ce ta duniya, an kuka biyo mu muna dauke da rahoto na musamman akan ranar ta yau. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasashen Turai na ɗaukar matakan hana baƙi ƴanci ranar tsallake bahar Rum daga Libya, abinda yasa suke makalewa a tsarin da ke sanya su cikin hukuma da cin zarafi. A wani rahoto da ta bayar jiya Talata, kungiyar Amnesty International ta ce gwamnatocin ƙasashen Turai suna da hannu a wannan lamarin, saboda suna ba hukumar sa ido akan baƙi marasa takarda a Libya goyen baya, suna kuma horar da dogarawan teku tare da ba su kayayyaki da kulle yarjejeniyoyi da hukumomin yankunan da kuma kungiyoyin tsagera akan su yi kokarin hana fasakwabran jama'a. Dabban baki ƴan gudun hijira da suka makale a Libya yanzu, sai yadda hukumomin kasar da ƴan bindiga da kungiyoyin tsagera da masu fasakwabri da suke kusan aiki tare don ribar da za su samu suka yi da su. Ana tsare da dabban bakin har illa ma sha Allah a wasu cibiyoyi da suka cika makil, inda ake gana musu azaba, a cewar shugaban kungiyar ta Amnesty International na kasashen Turai John Dalhousen. Yawancin 'yan gudun hijirar daga Najeriya suke, daga nan sai kasar Ivory Coast da Bangladesh.
Dan takarar jam'iyyar Democrat Doug Jones shine ya lashe zaben da aka yi na maye gurbin kujerar dan majalisar dattijai da ke wakiltar jihar Alabama da ke kudancin Amurka, abinda ya sa wasu da yawa ke ganin nasarar da Doug ya samu wani babban ci baya ne ga jam'iyyar Republican, tare da nuna tur da alƙiblar shugaba Donald Trump, wanda ya goyi bayan dan takarar jam'iyyar Republican Roy Moore cikin sauri duk da zarge-zargen yin lalata da mata da ake yi masa. Bayan yakin neman zaɓe mai zafi da suka yi, masu kada ƙuri'a sun goyi bayan Jones maimakon Moore da ƙuri'u kashi 49.9 akan ƙuri'u 48.4. Sakamakon zaben na nuna cewa idan aka rantsar da Jones a watan Janairu, rinjayen da 'yan Republican suke da shi a majalisar dattijai mai kujeru 100 zai ragu za su koma 51, yayin da 'yan Democrat za su kasance da 49. Kuma a saboda haka shugaba Trump zai fuskanci ƙarin ƙalubale wajen shawo kan majalisa ta aiwatar da manufofin da ke cikin ajandarsa.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in yaki da ta'addanci na kasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa bisa ga dukkan alamu mutumin da ake zargi da tada wani bom haɗin gida a wata tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa da ke birnin New York baya alaka da wata ƙungiyar 'yan ta'adda. Munirul Islam ya ce masu bincike sun tattauna da matar Akayat Ullah da iyayenci a wani bangare na binciken da suke gudanarwa. A yau Laraba ne Ulla dan shekaru 27 da haihuwa zai bayyana karan farko a gaban kotu. Kwana daya a bayan da masu gabatar da kararraki na tarayya suka tuhume shi da laifuffukan ta'addanci. Hukumomi sun ce farmakin da maharin dan kasar Bangladesh ya kai na yin koyi ne da kungiyar ISIS. Zarge-zargen da ake yi mashi sun hada da tada bom a wurin taruwar jama'a da kuma yin amfani da mummunan makami. Hukuncin duk waɗannan zarge-zargen zai iya kasancewa daurin rai a gidan kaso.
Shugabanni 22 daga kasashen musulmi sun taru a birnin Istanbul yau Laraba don maida martani akan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka akan amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila. Wannan taron na zuwa ne yayin da ake ci gaba da dauki ba dadi a gabas ta tsakiya game da sukar da ake ci gaba da sun da samu game da matakin na birnin Quds. Ana yin wannan ne karkashin inuwar kungiyar kasashen musulmi mai wakilai 57 da ake kira OIC a takaice. Kasar Turkiya ce ke shugabantar kungiyar a yanzu haka. Kuma shugaba Recep Tayyip Erdogan shine ya kira taron na gaggawa. Erdogan ya fada wa shugabannin da suka taru a farkon taron yau Laraba cewa ina kira ga kasashen da suke mutunta dokokin kasa da kasa da kamanta gaskiya su amince birnin Quds da aka mamaye shine babban birnin Falastinawa. Shugaban Falastinu Mahmud Abbas da Sarki Abdullah na biyu na Jordan da shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev da shugaban Bangladesh Abdul Hamid da shugaban Iran Hassan Rouhani na cikin shugabannin da za su halarci wannan taro. Masar da Saudi Arabia tare da wasu kasashe 23 za su halarci taron amma a matakin ministocin harkokin waje. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi nasarar karin shugabar majalisar dattawa Bukola Saraki da ta yi ga Madina Dauda dauke da karin bayani.
Kotun daukaka kara ta ce shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya koma kotun da'ar ma'aikata domin ya amsa tuhumar da ake yi masa. Dama ana tuhumar Bukola Saraki da yin laifuka 18 ne, amma kotu ta ce ayi watsi da 15. Ai amfani da guda uku ne kacal wajen tuhumar Sarakin. Wannan sabuwar tuhuma dai ta shafi batun sayan wasu gidaje ne da Sarake ce yayi a Lagos a lokacin da yake gwamna a jihar Kwara. To shin ana iya mayar da mutum kotu bayan an riga an wanke shi? Wannan ita ce tambayar da nayi wa barista mai nasara Kogo Ibrahim.
Dawo da maganar kanshi zuwa cewa kotun dole ta sake saurare. To abin alheri ne domin inda bata dawo ba shikenan shi ya tsira kenan babu magana a cikaba da tuhumar shi akan duk wani laifi. Duk da yake doka kamar da ta kafa wannan kotu din sashe na 22 sakin sashe na 3 a cikin baka ya bada hukuncin cewa ko da an yanke mu mutun laifi wala alla laifi ne cewa an wanke ka ne ko kuma an garkama da kai gidan kotu ko kuma an bada wasu laifuffuka da wani hukunci da ya shafe ka, to doka ta bada dama cewa za a sake gurfanar da mutum a gaban wasu kotuna waɗanda suke da hurumi da za su yi la'akari musamman abin da ya shafi laifin kasa wato criminal offense. Idan muka yi la'akari da sashe na 23 sakin sashe na 2 na dokar da ta kafa wannan kotu, tana da hurumi da za ta iya yanke hukunci daban-daban. Wala Allah tana iya da damar da za ta ce mutum ya sauka daga kujerar shi da aka zabe shi ko kuma a dakatar da shi daga zama dan majalisa ko kuma ma ba haka ba a dakatar da shi da rike kowane mukami har tsawon shekara guda 10. Sannan bayan nan kadarorin da mutum ya samu a haramtattun hanyoyi a bankado da su a bayyanci malamin gwamnati in kudi ne in kuma kadarori ne a maida su zama jari ne ko kuma kadarori na gwamnati da kuma al'ummar jamhuriyar Najeriya.
Yaya kwararru masu fashin bakiya al'amuran yau da kullun ke kallon wannan mataki da kotun daukaka kara ta dauka? Abdurrahman Abu Hamisu yayi tsokaci.
Wannan hukunci da aka yanke wanda ya shafe wato shugaban majalisa Bukola Saraki abu ne wanda duk wanda yake son demokradiya, wanda yake son zaman lafiya, yake son cin gaba wannan kasan yayi na'am da shi, saboda a wuce wannan jinkirin da ake kawowa wajen aiwatar da hukunci akan wanda yayi laifi. Za a ce mutum yayi laifi, an shigar da shi kotu yaje yi bayani game da abubuwan da ake tuhuman sa, sai kuma ya tafi wata kotu ta daban, a ce kuma kotun na farin da ya gofarnar da shi an manta da wannan kotun, an koma kotun da shi ya shigar da kara, sai a shafe shekaru 10 ana fafata a wannan kotu har mutanen Najeriya su manta da ma laifin da ake tuhuman sa da shi. Wannan ita ce tsarin da muke so a bi. Duk wanda yayi wani laifi yaje inda aka shigar da shi kara, in ma ya gan baye mishi daidai ba, baye mishi adalci ba, yaje wata in aka yanke hukunci sai ya koma wata kotu ya shigar da kara ya bi haƙƙin sa. Shine tsari.
Abin jira a gani shine matakin da Bukola Saraki zai dauka, duk da cewa yana da daman daukaka kara zuwa kotun koli. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da takara za ta yi aji.
Madalla Madina Dauda, biyo bayan zanga-zangar da al'ummar shi ta ku suka yi kan rashin kulawar hukumomin lafiya dangane da annobar da suka ce tana damun su, wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya samu mana ƙarin bayani dangane da lamarin.
Dan za yi tunawa dai a cikin makon da ya gabata mun kawo muku labarin bayyanar cutar da ta bullo a garuruwan Tiyin da kuma Shitako da ke karamar hukumar Waji, da ya sanadiyar rasa rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 fiye da 50 tun bayyanar cutar kimanin watanni 3. A wannan karo ma dai mutanen garuruwan sun shaida mini dalilansu dangane da zanga-zangar da kuma yin kira wa gwamnatin jihar Bauchi da manyan ƙungiyoyin ayyukan lafiya na duniya da ma shugaban Najeriya kan a kawo musu dauki.
Abdullahi Alhaji ranke cikin garin Tiyin. Filin zanga-zangar nan da muke saboda jama'a a garin Tiyin gaba daya, saboda wallahi tallahi mu dai tun muna fama da annoba wannan mu mun rasa kanta, amma a yanzu wannan muka tabbata sun mutu a garin nan, iya garin nan ba kasar Tiyin ba kadan, mun da ga mutum 22 wanda suka mutu a hannunmu, mun kai su kuma duk mutumin da ya ce ƙarya ne kuma ya zo ya nuna mana gunda ba a yi mutuwar ba cikin garin Tiyin kan ya kai mutane 50, ya fi mutane 50 ma a ƙasar Tiyin. Sannan bayan kun tafi ai sun zo nan suka yi magana wai sun ga mutum 3 suka mutu. Wallahi wannan yan jarida abinda muke so mu gaya muku, ku je ku yada a duniya wallahi mutuwa an yi ta har yanzu kuma ana faman yin ta.
Sunana Muhammad Sani Gambo. Wato a wannan korafi da muke yi a tsakani da Allah shine wannan duk abin da muke faɗa na zahiri ne, kuma muna tabbatarwa da cewa tsakani da Allah kuma duk matakan nan da aka bi na farko tun daga local government sarkin nan namu ya kai musu korafi akan cewa ga abin da yake faruwa a gundumar Tiyin ba su dauki mataki ba, mun tabbatar da cewa wannan korafi ya kai musu ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sama da wata 3 kenan. Don haka kuma muna kira ga manya-manyan kasashen duniya da ma gwamnan jihar Bauchi da kuma har shugaban kasa Buhari, don Allah don Annabi a sanar da shi ya kawo mana dauki a wannan gunduma ta mutaciya. Allah ya taimake mu.
Muna zuwa ta ajiya a yanzu ma ga wata jariri da wanda yake tari shekaran jiya an yi mata ƙarin jini ga inda take
a hira da manema labaru kwanakin baya kafin wannan rahoto. Shugaban hukumar ayyukan lafiya a matakin farko Pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa ya gargadi 'yan jarida kan irin rahotannin da suke bayarwa.
Mun kira ku ne saboda akwai labarai da suke ta yaduwa har ma da kafofi na kasashen waje wanda suka dauki labarai a Tiyin ward na ward local government cewa akwai wani annoba da ta taso wanda ke ta akitar sa yara a dalilin ta. So saboda wannan abun ya dame mu muka shiga bincike, kuma ina so ne in fahimta wannan damar da daɗa cin hankalin musamman 'yan jarida. Amma yadda wani ɗan jarida zai je yana ɗaukar hoton kabarurruka yana sawa a kafar yaɗa labarai, yana sa mutane suna tsorata, wannan da Allah a daina yinsa ba daidai ba ne, kuma yana jawo mutane su damu, international community su damu, babu annoba a gari. Abin da muke so kenan. Amma ku abin da kuke so ku nuna shi ne akwai annoba take kashe yara a gari, babu. Mun je mu yi bincike.
Da dai a halin da ake ciki hukumomin kiwon lafiya a jihar Bauchi sun kaddamar da alluran rigakafin cutar bakon dauro a fadin jihar baki daya. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon
da. To Allah ya kyauta. Yau ce ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya. Hassan Umar Tambuwar ya hada mana rahoto dangane da illar cin hanci da rashawa a cikin al'umma.
Ranar 13 ga watan Disamba na kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin cin hanci da rashawa. Akan haka, Nitutubi Professor Bello Bada na Jami'ar Sokoto ta wayar tarho domin ya muni ƙarin haske a game da illar cin hanci da rashawa.
Cin hanci dai na farko duk ƙasa wanda ya zamanta cin hanci ya yi mata katoto, babu ran da za a yi ta samu ci gaba irin wanda ya dace da mutanenta. Na biyu talauci zai biyo. Na uku rashin zama lafiya zai biyo. Na hudu rashin aminci da juna zai biyo. To duk inda kasa waɗanda ko al'umma wadda waɗannan abubuwa suka tattara mata, to tana tare da ciwo, ciwo ko mai wuyar warkewa.
Professor, cin hanci shin gwamnati ya yi wa illa ko jama'ar kasa ko ko talakawa ko masu kuɗi?
Wato shi shani na cin hanci ciwo ne wanda yake ba wanda ya cire daga gare shi. Na farko dai ita gwamnati idan ta yi kasafin kuɗi, idan kasa ce wanda ake cin hanci da yawa, idan ta yi kasafin kuɗi, to mafi yawan kasafin kuɗin nan za su kare ga hannun mutane, ba za su kare ga hannun yunwa jama'a aiki ba. Sannan kuma su talakawa za su ji labarin an yi kasafin kuɗi mai dindin yawa, amma ba za su taɓa gani a ƙasa ba. Irin wannan abin da kare ke cewa aka ce ana buki a gidansu, ya ce bai gani a ƙasa ba. To sannan su kuma talakawa wanda ake wa wannan al'amari zai zan ɗan abin da ma suke samu wanda a da hannunsu, wani abu na more rayuwa idan suna buƙata ce, kuma sai sun haɗa kuɗi sun kai ma shugabanni waɗanda yake gwamnati na ɗauka tana hidima da su, tana ba su albashi da jin dace, sun sake sun kai musu kuɗi domin su yi musu waɗanda abubuwa na more rayuwa.
Wane mataki ya kamata gwamnati ta ɗauka domin kawar da cin hanci a ƙasa?
To kowace ƙasa ta duniya tana da irin nata tsari da take yi. Manyan ƙasashe da suka ci gaba ba su ko barin ka da kuɗi da idanunka ko menene ana yi ne ta hanyar banki. Don haka duk wani da aka samu kuɗi ko kuma aka bi wata hanya suna jin sauƙin kama irin waɗannan abubuwa. Dan Adam inda duk babu doka wadda ke aiki yana iya abin da ya ga dama. Ƙasashe su ko masu tasowa irin namu suna jin wuyar waɗannan huldodi da bankuna, domin da bankuna ake haɗawa ana wannan mudahala. Wajibi ne ƙasa ta tashi tsaye, babu sani babu sabo, babu dan uwa babu kuma dan uwantaka wajen yaƙi da cin hanci. In ba ta yi haka nan ba za ta samu rudani, zaman lahiya shi buwaye ta, kuɗi su karanta, jin daɗi shi karanta, sannan kuma ya zan babu tsaro.
Ko su talakawa akwai rawar da za su taka domin yaƙi da cin hanci da rashawa?
E talakawa ko ai su da babban rawar da za su takawa. Domin talakawa suna zaune tare da mutane, sun san gwargwado ƙarfin mutum, sannan kuma su ga cewa an zaɓe shi yau ya tafi majalisa, kila irin Najeriya ta majalisa ta Abuja. Cikin shekara guda ko ta biyu zai yi shi ya tara ƙazamar dukiya ku ga kwa inda suke bashi. Idan ma'aikaci ne yau aka bashi mukami aka ce shi ne a kanta na wata ma'aikata, cikin shekara guda ko biyu su ga yawan motoci da yawan gida. To idan talakawa suna tona asirin waɗannan mutane ko da koye ne, sannan suna ƙyamatar su, sannan idan suka zo musu da kuɗi domin su kuri a su suna kiyawa suna bijire musu, sannan in lokacin zaɓe suna kin zaɓen su, to mutane za su shiga taitayin su.
Professor Bello Bada na Jami'ar Sokoto kenan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Cewa da laharin ji dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a daga nan birnin Washington DC a gogon muna cewa karfe 10:18. Yanzu kuma a ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo nan Amurka domin neman abin zaman gari. Shirin da muke tattaunawa da bakon mu Kairuddin Umar dan asalin jamhuriyar Nijar amma mazaunin birnin New York. Yau mun zo ga shirin mu na ƙarshe a wannan tattaunawar, kuma za mu rufe ne da shawarar da Kairuddin ya ce yana ba masu sha'awar zuwa nan Amurka domin neman sauyin rayuwa. Amma Kairuddin na ana samun taimako kamar na kuɗi da dai sauran abubuwa idan lamari suka kubce maka?
Saboda nan ga in baka da shi babu mai baka. Wallahi za ka rufe idan baka aiki ko ko aiki ya kuce maka, sai da kanka malam ka san sai dai ka zauna a hanya, za ka zauna a titi. Sai ka ko ba ɗaya ba ne da Afirka ko mai rashin ta, za ka samu inda kallafa. Akwai kwaira sani, akwai iyayenka akwai ƴan uwanka wanda zasu baka abinci wanda zasu baka wurin ci da sha har ka samu naka amma nan ga gar ba ka bani a rayuwa ba daidai ba ba haka ba nan nan ga wani zai zauwa abin da zan samu ta a cikin kai kawai ne ni amma ba ta fa abu shiya da san nan ga ta zo neman kanka ta zo kai aiki ana zo wai dan yin zanna bane ba na zo dan fata lokaci bane ba na zo ba dan yi wani lalata ka san garin nan yana da tsaye abu daya in za ka neman kuɗi dai kuɗi ya kawo ka neman arziki wannan yana da ka samu shi amma in ka zo kuma kace kai shashanci kake so to za ka samu wanda yi ka shashanci kuma ka samu shi haka
kuma za ka yi ta
a to ai wannan haka ba ta da wani tace mace in dai kace kai dan shashashan ne za ka ga wanda yake wanda ko kawai shi baka ci ba haka
to kare dumu
ne kake amma dai in kace zaka zo neman ilimi neman komai wallahi ina encouraging zo da neman cikin kasashen duniya ne dai ta gani na je wurare da yawa da dama a wurin ayin mu sanna na shi gane ba dan ina cikin Amurka na yi gane ma ta zo Amurka dan Amurka ko Ingila da ga fa so na abu dan na ga ni sare tura amma na Europe suna neman su zo nan ga dan su ne cikin su sannan me yasa kai ba zaka nema ka zo Amurka ina encouraging kowa kowa da sa'a shi haka ne rayuwa kowa da sa'a shi
gaskiya
ne da Allah ya yi haka ne kowa da sa'a shi haka ce a wani wani ko a ce wai a garin kafurai garin wani ne wani a in ka zo da in kana son addini ka sai kai ai ba ai a Africa Niger in ko ko Nigeria ai zaka zan ba ko addinin can ba ai ba kowa ke yi ba ko
kowa na nashi ne
a kowa na nashi yawa ina haka ne nan ga ma haka ne kai kuwa
ya yi nashi amma ka yi samun sauri ka yi nan ba wanda zai ce maka don me kake yi haka ko me yasa kake yin shi haka
yauwa yanzu ba za ka nan ba kai malam yauwai kace ai ai yauwai kuma federal government ai kai ma kana cikin manya ka gani an su sun ka ga wannan government in Nigeria ta dauki wani nan wani wani gari ta zo ta tashi ta ba shi aiki wai kuma kana federal government ka taba gani wani army na wani duniya wanda ya dauki wani wani dan gari yace kai ba dan Najeriya bane tun ka zo ka shiga army haka zan babba
ba
wannan zance eh wannan zance bai ma taso ba ko
ta tso ne ya ce
wannan nan da kowa sai a bashi ince shi ta iya ka iya za ka shi gaba to kowa haka haka da din America ke to shi ne yanzu inda kake eh sai ka ce alhamdulillah kana ba ai babba ne kai sai mana alhamdulillah sai da wanda ke ma aiki haka ne
gaskiya ne
kun riga ce ka gani mu ma ai sai da government kake ma aiki
haka
da salary in ka zai zo kuma zai zo na kirki kun kana da benefit duka ana kula da kai ana komai da kai ta Niger ko Nigeria ko ko wani kamar
wannan gaskiya ne
dan to
mun gode kwarai kare jin da wannan lokaci da ka samu
ai ya rabu ni na nake ci ai ya rabu ni na nake ci ka ji ka danguna san za fadi yace sha sha gobi ne yake ci
masu saurari aka ce laifin dadi karewa yau kuma nan mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai wani sati a jimi da wani sabon bako yanzu amadin bakon namu Kairuddin Umar da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Abdullahi Dambam. Yace salam VOA Hausa. A yau na rubuto muku wasika ta ce dan na jinjina wa jami'an tsaron Jamhuriyar Niger akan kama mukaman da aka yi yunkurin shigowa da su Najeriya daga kasar Libya a birnin Agadez. A gaskiya wannan wani abin a yaba musu ne. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta ƙara tsaurara tsaro akan iyakokinta dan hana shigo da makamai cikin kasar Najeriya. Assalamu alaikum VOA. Daukar matasa aiki a ƙarƙashin hukumar Empower da shugaba Buhari ke yi abin a yaba masa ne. Da fatan shugaba Buhari zai maida su ma'aikata masu zaman kansu daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Murya Amurka sake tura shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki ga kotun da'ar ma'aikata don a sake masa shari'a akan zargin kin bayyana gaskiyar dukiyar da ya mallaka da kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta yi yayi daidai. Saboda mun san banza ba ta kai zomo kasuwa. Addu'ar mu ita ce Allah sa ba bita da kullun siyasa a cikin al'amarin daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina Yobe. Sako na gaba na hadin gwiwa ne daga Adamu Malam Maduri da Adamu Habu Umar Yanga da Umar baban yaye sabon gida. Suka ce assalamu alaikum murya Amurka. Dan Allah ku ba mu dama mu yi kira gwamnatin Najeriya da ya kamata ta ƙara wa shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu jami'an tsaro. Duba da yadda aka fara farautar rayuwarsa da ƙarshe muke addu'a Allah ya taimake shi akan yakin da yake yi. Sai sakon Baffa Haruna Bajoga da Abdullahi Batura Bajoga da Abubakar Jibrin Dan Gusau suka ce hakika sauyin yanayi yana tattare da tarin tilin matsalolin bayyanannu da boyayyu waɗanda suke haddasa gurɓacewar muhalli. Da wannan muke fatan taron sauyin yanayin da ke gudana a Paris zai taka rawar gani wajen shawo kan wannan masifa da ta zame wa duniya ƙarfan kafa. Salam VOA Hausa. Allah ya sa ziyarar da wata tawagar mata musulmai suka kai wa takwarorinsu na Kiristoci a cibiyarsu da ke jihar Kaduna. Gabanin gudanar da bikin Kirismeti hakan ya ƙara haɗa ɓangarorin addinan biyu amin. Sako daga Mansur Babawuro na faɗa da Muhammad Bashir Dama Rayola da baban gida Yusuf na faɗa da Yusuf Sani Rijau Radiologist.
To madalla kafin mu karkare ga Marin Dauda da takaitaccen labarai.
A takaice kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasashen Turai na ɗaukar matakan hana baƙi ƴanci ranar tsallake Bahar Rum daga Libya. Abin da yasa suke makalewa a tsarin da ke sanya su cikin hukuma da cin zarafi. A wani rahoto da ta bayar jiya Talata, kungiyar Amnesty International ta ce gwamnatocin ƙasashen Turai suna da hannu a wannan lamarin saboda suna ba hukumar sa ido akan baƙi marasa takardu a Libya goyen baya. Suna kuma horar da dogarawan teku tare da basu kayayyaki da kulle yarjejeniyoyi da hukumomin yankunan da kuma kungiyoyin tsagera akan su yi kokarin halafa sakwabren jama'a. Dan takarar jam'iyyar Democrat Doug Jones shine ya lashe zaben da aka yi na maye gurbin kujerar dan takarar majalisar dattijai da ke wakilta jihar Alabama da ke kudancin Amurka. Abin da ya sa wasu da yawa ke ganin nasarar da Doug ya samu wani babban ci baya ne ga jam'iyyar Republican tare da nuna tare da alƙiblar shugaba Donald Trump wanda ya goyi bayan dan takarar jam'iyyar Republican Roy Moore cikin sauri duk da zarge-zargen yin lalata da mata da ake yi masa. Wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci na ƙasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa bisa ga dukkan alamu mutumin da ake zargi da tada wani bom haɗin gida a wata tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa da ke birnin New York baya da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda.
To madalla, masu sauraron mu a nan kuma za mu da sa'a sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Marin Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta ba da umarnin shirin da injiniyanmu na yau Daniel, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa mu huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.